sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 10 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji ƙarin bayani kan irin matakan da Isra'ila ta ɗauka bayan da Hamas ta kai mata hari. Sannan za ku ji cewa hukumomi a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sun yi ƙoro domin ganin sun kawar da yawan mace-macen mata masu juna biyu a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Muhammadu Ibrahim Kwari, inda shirin na wannan mako ya duba batun yamutsi da aka samu game da rabon kayan abinci na tallafin rage raɗaɗin tsadar rayuwa. Sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A wani jawabin da ya yi ga kasar shi da daren jiya Litinin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan 'yan kungiyar Hamas, duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna lugudan wuta akan zirin Gaza da ke karkashin ikon Hamas. Netanyahu ya yi kira ga bangaren adawa da ke cikin gwamnatinsa ta 'yan ra'ayin rikaucewa a kafa gwamnatin gaggawa ta ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba, kuma ba tare da wani sharaɗi ba a yanayin da ake ciki na yaƙi. Jiragen yakin Isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan Gaza yayin da rundunar sojin ƙasar ta ce ta gayyato ƙarin dakaru 300,000 da aka tanadar don ko ta kwana. A wani martani, mai magana da yawun mayakan Hamas ya yi barazanar cewa sojojin Hamas za su kashe fararen hular Isra'ila aƙalla 150 da suke garkuwa da su da zarar Isra'ila ta hari fararen hulan Gaza ba tare da wani gargaɗi ba. An matsa ma 'yan Taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kaiwa Hamas ɗauki, bayan da aka wallafa wani sako ta kafar X da ke bayyana cewa ƙungiyar mayakan na Afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma Hamas. Masharhanta sun ce lamarin ya sanya Taliban cikin tsaka mai wuya da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga Hamas a fili. Sannan ta yiwu lamarin ya sa wasu daga jagororin kungiyar sun fusata. An sauya sunan adireshin wata kafar sada zumunta mai suna Taliban Public Relations Department zuwa Free Philistine, ma'ana a 'yanta Filastino. A ranar Asabar aka wallafa wani sako cewa Taliban ta tuntuɓi hukumomin Iran, Iraki da Jordan don neman su bata izini ta bi ta ƙasashen domin ta kaiwa kungiyar Hamas ɗauki a yakinta da Isra'ila. An karanta sakon so miliyan 2.5, sannan kuma wasu kafafen yaɗa labarai sun ɗauki hoton sakon. A jiya Litinin, hukumomin gwamnatin Taliban da ƙungiyoyin agaji a yammacin Afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin an kubatar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baraguzan gidajen da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka, sannan aka samu motsin ƙasa da dama. Al'amarin da ya yi sanadin rasa rayukan ɗaruruwan mutane, sannan kuma da dama suka jikkata. Girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.3 a ma'auni wadda ta afka ma yammacin lardin Herat a ranar Asabar ta lalata sama da ƙauyuka 12 a ciki da kewayen, inda lamarin ya fi kamari a gundumar Zindajan. Gwamnatin Taliban ta ba da rahoton mutuwar aƙalla mutum 2,000 tun bayan aukuwar girgizar ƙasar a ranar Asabar, sannan wasu 1,700 sun samu raunuka a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. To, waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ci gaba da kawo muku halin da ake ciki a gabas ta tsakiya. Babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tuntuɓi wani likita a ɗan asalin Najeriya da ke Isra'ila, Dr. Sama'ila Sanusi, wanda ta fara da tambayarsa irin matakan da hukumomin Isra'ila suka ɗauka tun bayan harin bazata da Hamas ta kai. Sai ya ce,
hukuma ta ɗauki matsayi cewa wannan matsayin da ake ciki wata matsayi ne wanda babu irin ta shekarun da suka wuce, irin kashe-kashen da aka yi da mutanen da aka kame aka ɗauke. Wannan rana ce bakar rana ne a ƙasar Isra'ila, ana bakin cikin wannan abun a cikin kasan. Hukuma sun jujjuda cewa duk mutanen kasan su haɗa kan zuciya ɗaya baki ɗaya, babu wani bambance-bambancen jam'iyyar opposition ko waye, yanzu dai zuciyarsu an zama ɗaya domin a kawo a zo a samu nasarar wannan matsalar da ta shigo.
To iya saninka akwai 'yan Najeriya a ƙasar Isra'ila nan inda kuke?
Babu wanda kasan da babu nan Najeriya ciki, akwai mutanen Najeriya nan sosai.
To waɗanne ayyuka ne galibi 'yan Najeriya da suke Isra'ila suke yi misali?
Najeriya suna abubuwa da dama. Ni zan ce maka ni likita ne, so ina aiki asibiti, akwai su da dama wanda suke ga masu aiki a embassy suna aiki suna nasu kai da kawo.
To ya za ka bayyana rayuwar yau da kullum ƙasar Isra'ila?
Rayuwar yau da kullum yadda zaman rayuwar yau da kullum, a tashi a je aiki a dawo a huta, haka rayuwar yau da kullum shige kowa sa na shiga.
Da Sama'ila Sanusi kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu, za a yi ci gaban wannan hira a shirinmu na gaba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha Ma'azu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A wata alamar da ke nuna cewa tayu shugaba Vladimir Putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya, an baiwa 'yan majalisar dokokin Rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan Oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar Rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya CTBT a takaice. Jakadan Rasha akan yarjejeniyar ta CTBT ne ya ba da sanarwar ɗaukar wannan matakin a ranar Juma'a. Shugaban CTBT Robert Floyd cikin wata sanarwa a jiya Litinin ya bayyana damuwa game da lamarin, inda yake cewa sanya takunkumi akan gwaje-gwajen nukiliya yana da mahimmanci wajen dakile yaduwar makaman nukiliya da zimmar kare al'ummar duniya da ma waɗanda za a haifa nan gaba daga mummunar sakamakon da ke biyo bayan makamin nukiliya a yayin da ake gwaji. A ƙarshe, kuɗin digital ya taka mahimmiyar rawa a juyin juya halin Myanmar bayan da sojoji suka karɓe ikon gwamnati a ƙasar a cikin watan Fabrairu 2021, a cewar mataimakin babban ministan tsare-tsare kuɗaɗe da cigaba Min Zayar O a wata hira da muryar Amurka. Gwamnatin haɗin kan ƙasar NUG ce ta naɗa ministan. NUG ta ƙunshi mambobin tsohuwar gwamnatin ƙasar da aka zaɓa a demokuraɗiyyance da kuma masu adawa da gwamnatin mulkin sojin. Dogaro da kuɗin digital na bai ɗaya ka iya zama wani abu da gwamnatoci masu kama karya za su iya amfani da shi wajen sanya ido da kuma tantance shige da ficen kuɗaɗe, amma kuma yana iya kawo musu matsala kuma.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda matsalar tsaro da jihar Difa ke fama da ita ta haddasa babbar koma baya kamar rashin zuwan mata masu juna biyu asibiti a yankunan sassan jihar, lamarin da ya ƙara haifar da yawan mace-macen mata masu juna biyu sakamakon doguwar naƙuda. Daga Difa, wakilin Maharu Sule Rashidu na ɗauke da ƙarin bayani.
A jamhuriyar Nijar a yanzu haka hukumomin ƙasar ne yake ci gaba da wayar da kan al'ummar ƙasar dangane an rage yawan mace-macen mata masu juna biyu sanadiyar rashin haihuwa a gidan asibiti. To sai dai jihar Difa mai fama da matsalar tsaro a waɗansu yankunan sassan jihar na ci gaba da fuskantar irin wannan matsalar na samun yawaitar mutuwar mata masu juna biyu, da mafi akasari matan karkara ne wannan lamari ya fi shafuwa sakamakon zullumin da suke fama da shi na rashin isasshen tsaro da ke rage musu karfin gwiwa don zuwa asibitin, duk da hukumomi na iya nasu kokarin don tabbatar da tsaro a jihar ta Difa mai makwabtaka da tarayyar Najeriya. Wata mata mai suna Kubra da ke dauke da juna biyu ta ce,
wallahi to wannan dai samun matsala ne, dai an samu matsala dai kafin aje go, kuma Allah ya sanya kwana kare kuma ayi wadda ba a so. tunda ka garshen awo ma iya kawo matsala ai kaga ko mace an ta samu juna bi ba ta kan wasu je awo wasu ko suna zuwa awo ka garshen zuwa awo ko shi ke kara kawo matsala ma mu ya mata gurin ai ai ham sai dai Allah ubangiji Allah sauke mu lafiya
Edmond Adamu Aloke shine shugaban babbar likitar uwa da danta dake karbar mata masu juna biyu a nan jihar Difa yana mai cewa
mata su yi awo kuma su je su aiwa a likita shi likita shi ne zai yi sani in ciki zai yi ciki ya take tayya tun ka haya kai ga matsala babba wanda mace tana yawa ko ta rasa ranta ko ta rasa ɗanta ma shi likita in yana aunawa yana yi sani in akwai matsala abin da ya karin shi sai tura gaba ko ku aihuwa mace tana da juna biyu in ta kai lokacin aihuwa ta je likita ta ta gani yanda na kwata ke tayar shi likita shi ne ya san yadda take tahiya in akwai matsalolin da wanda macen dole ba ta iya da kanta ba ko kusa an ba da wasu magunguna shi ne ya san abin da ya kamata yi kusa wasu duk matan inda suke suna nesa da likitoci a san karkara namu na Difa girma gare ta kuma ga hanyoyi ba su da kyawu
Haruna Kofa na daga cikin magidanta a nan birnin Difa ya nuna goyon bayan shi akan zuwan mata masu juna biyu asibiti don kula da lafiyar su yana mai cewa
ni goyon bayan da nake bada in shabi lillahi a yaka zuwa awo matan karkara wannan abu ya kamata a kula da lafiya matan mu mutunci rayuwar yaran mu wanda suke tare da tutu mata masu juna biyu
to ko wani kokarin da hukumomin ke yi don kara karfafa tsaro musamman ma a yankunan jihar ta Difa da wadansu magidanta ba sa samun damar kai matansu masu juna biyu asibiti don kula da lafiyar su Malam Kalo Muhammadu shine mataimaki na farko ga hukumar ma'aikatar da'ira ta nan birnin Difa yana mai cewa
jama'an su roma sun tashi tsaye kuma yanzu alhamdulillahi tsoro ma yanzu kaman ba ta ba ne yanzu an samu kwanciyar hankali koda yake akwai kankanan bandi-bandi da wasu abubuwa da yake faruwa kuma cikin zama mata karin su ce za su haifu gida inda yanzu ga birman an samu tsoro ma mutane da masu tsoro suna kama muna mu za a sai a kai su wurin da za su je su yi haifu
To sai dai a jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ce tare da kungiyoyi daban-daban ke ci gaba da wayar da kan al'umma dangane rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da ke faruwa a cikin kasar. Harusule Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusule Rashidu kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai.
Dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma sokokun bazana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a ba dan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina Zanu bani na nausa ga zuciya na tafatin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa yazo in dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa
madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba
ɗayan ƙasa da hukuma
kwadayi ke ta da wulakan shi shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiran shi ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci.
Masare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gaba ɗaya waje sai har gizo, mu dai ba mu ciku ba, mu samu ba mu samu mafita, ba mu fita ba. An mun yi ta nan suna ta nan, an mun fita ta nan suna ta nan, ga goyayyakin mu can sai aka ce ga mota ɗaya da aka kama mana, su matasa ba ba su tafi ba. Daga bako sai aka ɗauki motan da aka ce ga shinkafa a ciki aka tafi, sai kawai aka tafi da shinkafa. Allah ta buga fiya ga su, ƙarshe kawai sai suka tafi da motan kuma da shinkafa a ciki ba a ba mu ba.
Ba mu bane da barin wajen har sai wajen ƙarfe biyu ko litari suka zo da ƙarshe kan ma sai aka tsaka kama wasa mutane. Mun da Allah ya taimake mu, mun yi escape da mai tarafi amma abin kan gaskiya ba gari da dadi ba.
Yadda ake da yawa mutum miliyan 6 ko 7 a jihar Bauchi a ce an ba da biliyan 2 a sai abinci a raba, sai dai kare ta'azzara farashin kayan abincin ma in an ce za a shiga kasuwa a sayo abinci.
Yau shirin na jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya kan yamutsin da aka samu game da rabon kayan abinci na tallafin rage radadin tsadar rayuwa a Najeriya. Adaka ce mu
fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawota haka nan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da tashinta.
Madalla masare, kamar yadda ba a gaza sani ba, gwamnatin tarayyar Najeriya ta danka naira biliyan 5 ga kowanne gwamna na jiha 36 na kasar a wani mataki na rage radadin rayuwa da janye tallafin da gwamnatin kansa a cikin farashin albarkatun mai na kasar ya jefa al'umma. Jihar Bauchi na cikin jerin jihohin da suka amfana da wancan agaji na gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma tun gabanin fara rabon kayan ne gwamnan jihar Bala Muhammad Abdulkadir ya fayyace sigar yadda aikin rarraba kayayyakin zai gudana a tsakanin al'ummar jihar.
Kowane karamin hukuma an yi riga yawan mazabin su, kuma an ba su wanda ya daidai da su. Sarakuna, shugabannin kananan hukumomi, sauran shugabanni su ne suke da ruwa da tsakiya wajen rabawa, babu maganar siyasa ko kuma wani kyaman kowa. Haka kuma ma'aikata za a biya su kudin hutu, za a biya wanda suka yi ritaya kudin gratuity din su, kananan hukumomi kuma da jiha. Za a ba 'yan makaranta su ma scholarship din su, za a ba da tallafi musamman wa mutane da yawa, har ma wanda suke taimakawa asibitocin irin masu agaji na musamman. Za a raba kayan abinci kawai na biliyan 2 wanda gwamnatin Bauchi ta saya ta bayar kyauta. Sauran kuɗi kuma an sake ba da biliyan 2 da muka zo shine muka rarraba shi aka kakkasa. Akwai kuma sauran kuɗi wanda gwamnatin tarayya za ta tige tsammani za ta kawo mana biliyan 3 wanda dauka kuɗi ne, to amma abinci suke kawowa. Shi ma mutanen Bauchi sani yana nan aje, bayan wannan jimkadan an gama tarawa za a sake ba su, kuma za a sayi motoci insha Allah yanda za a kawo tallafi wa masu sufuri a cikin gari da makarantun mu da sauran wurare. Insha Allah abinda duk za mu yi kokarin mu adalci, kuma mu ga ya dore a yi tallafi wa matasa da mata da shugabanni musamman ma masu na addini da kuma na sarautu. Za ma mun yi shi a lokacin da ciwon mashaƙo ya kama mu ba taɓa jin wani ƙarfi ba, wannan duk ma za a yi a cikin gari, kuma masallatai da sauran ƙungiyoyin addini da sauran da matasa duk za a ba su.
To sai dai lokacin da aka zo gudanar da aikin wannan rabo a yankin karamar hukumar Bauchi, shalkwatar gwamnatin jihar Bauchin, bayan kaddamar da na matakin jiha an ci karo da yamutsi da kuma kalubale gagarumi, kuma waɗanda suka hallara a filin da aka ce za a yi rabon musamman ma mata da yaran su ƙanana sun koka matuƙa.
Sunana Hadiya Khadija Musa. To ranar an ce da a yi rabon shinkafa, to sai muka ɗebi jiki gaba ɗaya mu mata da goyayyakinmu, sai muka shiga. To ga mota dai tana tsaye, sai aka ce da a raba shinkafa. To muna zaune shiru da a raba ba da a raba ba, can kuma sai ga matasa suka shigo. To suna shigo wannan suka zo suka tada hargitsi a wannan gurin. To sai aka fara fito da shinkafa, a sai suna wawa, suna iba, suna wawa. Can sai aka buga tiya gasa wajen. Gaba ɗaya waje sai har gizo, mu dai ba mu ciku ba. Mu samu mafita, ba mu fita ba. An mun yi ta nan suna ta nan, an mun fita ta nan suna ta nan. To sai muka haɗu, sai muka tsaya dai mu a waje ɗaya, ga goyayyakinmu ga 'ya'ya haka. Can sai aka ce ga mota ɗaya da aka kama mana. Muka zauna mun dai kai kimanin ƙarfe 2 muna wannan wajen. Mu ba a bamu ba. Su matasa ba su tafi ba. Ƙarshe kawai sai muka fita, muka ce da mu tafi. Wasu suka ce mana mu tsaya. Daga bako sai aka ɗauki motan da aka ce ga shinkafa a ciki aka tafi, sai kawai aka tafi da shinkafa. Allah ta buga fiya ga su. Ƙarshe kawai sai suka tafi da motan kuma da shinkafa a ciki ba a bamu ba.
Gaskiya kan wahala kan iya wahala mun sha abin gaskiya ba dadi saboda lokacin da muka je tun kin karfe 10 na safe ba mu bane da barin wajen har sai wajen karfe 2 daban wannan din wahalan da ake ci ana kofawa ana wannan to mutane kuma daga karshe boy polisa dai suka zo kawai a dai abin da ya ba kin gani gaskiya abin da ya ba dadi gaskiya da karshe kan ma tiya ga tsaka kama wasa mutane wanda yayi kokarin yake tare da SSF ya wannan wanda kuma ya ja tawala mun samu dai mun wannan mun dai Allah ya taimake mu yi SSF dai mun tsara fi amma abin kan gaskiya ba zare da dadi ba mun dai muna so a mana kokarin inda yayi a samu ai cycling din wannan abu ta gaske irin wannan samu a taimaki mata saboda a yau mata ne dai wonder person su suke cikin wahala mazajin su su suke bana su da dauniya komai za ga mace ne suke zuwa ta nema abubuwa da abin da za su ci ne dauniya dai biya koma dai kawai kanta gaba daya saboda haka muna so a taimaka mana a taimaki mata gaskiya ce saboda mata na cikin wahala gaskiya
yanzu a yanzu dai babu rahoton da ya tabbatar da cewa ana ci gaba da rabon kayayyakin ko kuma a'a amma nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masu fashin baki ke faɗi game da wannan batu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin zumma
masare tun lokacin da gwamnatin Najeriya ta ayyana wannan zancen tallafin abinci ga 'yan ƙasa masana da masu fashin baki ke tofa albarkacin bakinsu game da lamarin Mu'azu Umar Hardawa wani mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum a jihar Bauchi Najeriya.
Alalakika tsarin kwata-kwata ina gani akwai gyara a cikin al'amarin. Yadda ake da yawa mutum miliyan 6.7 a jihar Bauchi a ce an ba da biliyan 2 a sai abinci a raba sai dai ƙara ta'azzara farashin kayan abincin ma in an ce za a shiga kasuwa a sayo abinci. Tunda du yanzu ɗan Najeriya daga inda ga kasuwa ta bude to bukatarsa kawai shine ta'azzara farashin kayansa saboda menene wani yana da ha'inci da hadama wani kuma in dan karami ne abin da yake samu ribar bata ishe shi ya ci ba ne provision a kasuwa so yake dora idan ya duba ribar da take da yake samu in cinikin 10,000 zai riba sa bata fi 1,500 ba to 1,500 din nan bai fita ciyar da shi da safi ba ba za ta ci da shi ranar da yamma kuma ba dole bane kullun ya tafiye saboda karban irin waɗannan ka dole ne a gyara fasalin abun
an bijiro da wannan ba da tallafi ne a sanadiyar janye wato tallafin mai
ai yanzu janye tallafin mai ya zama bala'i a Najeriya idan ka duba idan unguwanka mota 20 ne guda 15 sun ajiye daga kaje garejin mota za ka samu yaran gareji kwallo kawai suke a garejin tun daga mai gyaran batir mai gyaran lagireto salansa electrician da mai kenti da mai gyaran taya da kowa ya kai kusan mutum 15 da sun rasa abin yi kashi 50 cikin 100 kuma kaga ciki dole a bashi wani in yi haƙuri da talauci wani ba zai yi ba musamman matasa kai idan ma ka duba ai su shugabannin sun san menene politics idan ka je kasashen da suka ci gaba irin su America, Ingila, da su Germany, da su Saudiya duk wata wanda yake da takardar zama dan kasa national ID card akwai kudin da ake bashi ko a gidin gada ake kwana za America in ka samu mutumin da yake America dala 900 ake bayarwa ma wanda bayya CDI bayya sadana dan kar ya lalace ta kasa saboda rashin abin yi in ka je Saudiya dala 500 ake 2,000 ake biya yar 2,000 ake biya a Saudiya Ingila in ka je su ma da nasu fasalin haka abin yake
haka fa masu are da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe dan Allah ya kai mu ya zo a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumin Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer da ce ta ruwaito cewa Salim Bazoum dan hanbararren shugaban kasa yayi galaba a shari'ar da ta shiga tsakaninsa da gwamnatin Niger wacce yake zargi da tsare shi ba akan ka'ida ba. Jaridar ta ce hukuncin kotun wani abu ne da za a iya cewa ya jefa sojojin CNSP cikin halin wasi-wasi. Shin su saki Salim daga inda yake tsare ko kuwa za su yi burus da umarnin kotun ne? Jaridar Air Info na cewa kasar Algeria ta janye ta yin shiga tsakanin da ta yi wa bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar Niger har zuwa lokacin da za ta sami cikakken haske game da wasu batutuwan da ke tattare da wannan al'amari sakamakon lura da wasu abubuwan da ta ce sun wakana daga ƙarshen watan Satumba kawo yau. Jaridar ta ce a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Algeria ta fitar a jiya Litinin, gwamnatin kasar ta ce sanarwoyin da hukumomin Niger suka yi ta bayarwa a baya-bayan nan sun janyo aza'ayar tambaya idan lalle da gaske suke suna da kyakkyawan niyya akan abin da aka sa gaba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce babban taron tantauna al'amuran kasa da shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Chani ya ayyana a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli na fuskantar kom gaba kom baya. Duk kuwa da cewa a yayinsa ne wakilan rukunonin al'umma za su kayyade wa'adin gwamnatin rukon kwariya kamar yadda a yayin wannan zama za a canza yawu kan sabuwar tafiyar da ya kamata kasa ta sa gaba. Jere ta ce mahimmancin batutuwan da ya kamata a tantauna a kansu ya sa 'yan kasa suka kagu su ga an saka ranar soma wannan taro na Dialogue National. To sai dai watanni sama da biyu bayan kifar da gwamnati har yanzu shiru kake shi babu alamar wannan taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, a wani jawabin da ya yi ga ƙasar shi da daren jiya Litinin, Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin ƙasar suka fara mai da martani kan ƙungiyar Hamas, duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna rugudan wuta a kan zirin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Netanyahu ya yi kira ga ɓangaren adawa da ke cikin gwamnatinsa ta 'yan ra'ayin rikau cewa a kafa gwamnatin gaggawa ta ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba a yanayin da ake ciki na yaƙi. An matsa ma 'yan Taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kaiwa Hamas ɗauki bayan da aka wallafa wani sako ta kafar X da ke bayyana cewa ƙungiyar mayakan na Afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma Hamas. Masharhanta sun ce lamarin ya sanya Taliban cikin tsaka mai wuya da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga Hamas a fili, sannan tayu lamarin ya sa wasu daga cikin jagororin ƙungiyar sun fusata. A jiya Litinin, hukumomin gwamnatin Taliban da kungiyoyin agaji a yammacin Afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin kubutar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baragwazon gidajen da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka, sannan aka samu motsin ƙasa da dama, al'amarin da ya sanadin rasa rayukan ɗaruruwan mutane, sannan kuma da dama suka jikkata. A wata alamar da ke nuna cewa tayu shugaba Vladimir Putin yana neman ya koma gwaje-gwajen nukiliya, an baiwa 'yan majalisar dokokin Rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan Oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar Rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya CTBTO. A takaice, jakadan Rasha akan yarjejeniyar ta CTBTO ne ya bada sanarwar yiwuwar daukan wannan matakin a ranar Juma'a.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Aisha Ma'azu da suka karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da daidaita mana sauti da ba da umarni, amma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, ku sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.